sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1931.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da far'a da noman da dalol da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 28 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun fara ganawa ta wannan zagayen a birnin Hanoi na kasar Vietnam. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka dade tare Michael Cohen ya shaida ma wani kwamitin majalisa cewa Trump mara gaskiya ne. Sannan zaman tsardar ya tsananta tsakanin Pakistan da India waɗanda dukkanin su biyu suka mallaki makaman nukiliya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta musanta cewa mutane biyu sun rasu a lokacin da ake bikin samun nasarar zaben shugaba Buhari. Sannan kowane irin mataki jam'iyyar APC mai mulki ta dauka a jihar Adamawa bayan da ta sha kai a zaben shugaban kasa.
Yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba cin suwa 'ya'yan jam'iyyar da suka wa jam'iyyar zagon kasa.
Sannan kuma muna tafa da maimaitin shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya gaban tutocin Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawarsu. Yana mai ƙaryata raɗaɗin cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kawo da makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko zai iya ayyana kawo ƙarshen yaƙin ƙasashen yankin Koriya wanda aka tsaye da shi a shekara ta 1953 ta wajen cima wata yarjejeniya taƙaitacciya, sai Trump ya ce, "Bari dai mu gani." Shugaban Koriya ta Arewa da Trump a gabanin wata ƴar liyafar cin abinci sun ɗan keɓance da masu musutafinta a wani ɗan ɗaki na otel ɗin Metro Hotel da ke birnin Hanoi don yin ɗan ƙus-ƙus na wani ɗan lokaci. Wasu ƴan jarida ƙalilan da ke ɗakin da aka shirya jawabin buɗe taron sun ji shugaba Kim na jinjina ma Trump saboda abin da ya kira namijin ƙoƙarinsa saboda amincewa da ya yi wannan ganawa wadda aka fara a ƙasar Singapore bara. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka daɗe tare Michael Cohen ya shaida ma kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka jiya Laraba cewa Trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mayaudari kuma macuci. Cohen a gabanin ba'asin da ya bayar na tsawon wasu sa'o'i ya ce Trump na sane cewa mai bashi shawara kan harkokin wato zaɓe Roger Stone na tuntuɓar shugaban ƙungiyar nan ta kwarmata sirri WikiLeaks wato Julian Assange kan saƙonin email ɗin jam'iyyar Democrat da aka sace waɗanda ke ɗauke da bayanai masu illa ga mai ƙalubalantarsa Hillary Clinton tun ma kafin WikiLeaks ɗin ta sako su. Cohen ya ce Trump ya bayar da umarnin a shiga tattaunawa a asirce kan shirin kamfaninsa na fara harkokin gine-gine a birnin Moscow na ƙasar China wato Russia a yayin da yake faɗa wato ya ta faɗa a bainar jama'a a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe cewa bai da wata harka a ƙasar Russia wanda hakan laifi ne mai iya raba hankalin jami'in gwamnati. Cohen ya share ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka kan wannan al'amari a wani ba'asi da ya bayar a shekara ta 2017 wanda don haka ma daga baya ya amsa cewa ya aikata laifi. Zaman ɗarɗar ya tsananta tsakanin Pakistan da India, waɗanda dukkaninsu biyu ke da makamin nukiliya a ci gaba da ikirarin da suke yi na harba jiragen yakin juna. Ƙasar Pakistan ta ce ta kakkaɓo jiragen yakin India biyu da suka kutsa cikin sararin samanta a iyakar wucin gadi da aka shata a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Bayan da Pakistan ɗin ta yi ɓarin wuta na tauna tsakuwa a sararin saman India don ya zama gargaɗi ga Indiyar. Pakistan ta ce ta kuma kama wani kyaftin ɗin jirgin India. A wani jawabin da ya yi ga ƙasar jiya Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce sun ɗau matakin ganin abin bai rutsa da farar hula ba. Sai dai ita ma Indiyar ta ce ta kakkaɓo wani jirgin yakin Pakistan, ikirarin da Pakistan ta ƙaryata. Sannan kuma Indiyar ta bayyana rashin amincewarta kan abin da ta kira takalar da Pakistan ke yi ta wajen auna wuraren da sojojinta ke girke da kuma keta haddin kan iyakar sararin samanta. To sai dai Indiya ta tabbatar cewa ta rasa wani jirgi kuma kyaftin ɗin na hannun Pakistan. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mai bayar da shawara ga fadar shugaban Amurka ta White House Jared Kushner da shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun tattauna kan tsarin da gwamnatin Trump ta bullo da shi na tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinu a wata ganawa jiya Laraba a birnin Ankara. Kushner na aiki na musamman game da batutuwan da suka shafi Isra'ila da Falasɗinu. Don haka yana ran gadin yankin don neman goyon baya kan abin da ya kira yarjejeniya mafi girma a wannan karnin. Erdogan na da matukar tasiri a yankin saboda goyon bayan Falasɗinu da kungiyar Hamas da yake yi. Erdogan na sahun gaba wajen yin Allah wadai da shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da ya amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Amurka da wasu ƙasashe da dama sun fice daga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a birnin Geneva na ƙasar Switzerland kan batun daƙile manyan makamai a lokacin da wakilin shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ke shirin yin jawabi. Jakadan Amurka wurin taron Robert Wood ya gaya ma manema labarai cewa makasudin ficewar shi ne su nuna cewa gwamnatin Maduro ba ta da wani halalci ta fuskar da'a ko siyasa har ma da za ta ce wani abu. Ya bayyana shugaba Maduro da wani abin da ba za alamunta da shi ba. Ya kuma ce kasancewar mai magana a madadin Maduro a wurin taron ma wani abin kunya ne ga zauren taron. Haka zalika a jiya labar kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa ƙasashen Turai da na Latin Amurka da dama sun fice daga wani wurin taron da hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya lokacin da ministan harkokin wajen Venezuela Jack Arasa zai fara yin jawabi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Lagos a Najeriya, inda wani rahoto wanda ba na hukuma ba ya ce mutane biyar sun mutu a lokacin da suke murnar samun nasarar zaben shugaba Buhari a unguwar Alaba. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta musanta wannan rahoton. Ga wakilinmu Babangida Jibril daga Lagos da cikakken rahoton.
Rahotannin da ba na hukumomi ba dai yana cewa akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu, cewa kuwa har da 'yan sanda guda biyu. To sai dai kuma a lokacin da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Alhaji Mu'azu Zubairu ya musanta wannan hasashe, yana cewa ɗan sanda ɗaya ne kawai ya samu rauni kuma yana asibiti. A cewar kwamishinan 'yan sandan dai mutum guda ne ya rasa ransa a wanda faɗa da ya kaure tsakanin masu nuna murna na samun nasarar zaben shugaba shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Akwai wasu tayin da suka fito suna murnar sakamakon zabe, to sun hawo hanya kuma kasan jama'a suka hawo hanya irin wannan kuma ne ya faru. Rabe da su nemi izini mu ba, su ga mana cewa hospital su ne ba kan titi na inda doka ta kayyade suka fito haka nan. To aka samu wannan tsayi suka shiga cikin su. Yawwa, to har aka samu su ya su ne kuma babu wani mutumin waje. To shi ne zan samu labarin da zan kiyo kuma a yanzu ka tuka bara. Na yi magana da shi GPO kafin in bar ofis ya ce min ko komai ya haɓa ba kwabin da ke faruwa wani. Amma ban samu labarin mutum biyu ba.
To amma akwai ɗan sanda da ya rasu?
To sai dai wani mazaunin wannan anguwa na Alaba da baya so na ambaci sunansa ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar tarho kamar haka.
Na sanar yanzu da kasar nan sai akwai gawa gawa na guda da tsakanin yan sanda ne ta hausa masu wasan barwa suna yi cike nan kun yake faruwa sai wani daga cikin su ya yi samu wani wuka. Shi ne yan sandan ko shi da suke tsakanin su shi ko wani yan sanda wajen tarwa sai alwa dan kai shida. Da ya ga alwa dan kai shida ko kun daga cikin su sai alwa dan kai shida shi kenan sai kuke mu mutane wuta. A kan sai nan wani da aka kawo nan da kwana ni wannan wanda dan uwana guda an kawo mutum Alaba an ce an kashe mutum zuri ya dan kai ta ji abin da ke wa.
Alhaji Muhammadu na Gogo Sokoto shine sarkin kasuwan Alaba kuma ya mun karin haske game da rikicin da ya faru.
To gaskiya ba magana rigewa bane. Wato wasu matasa dai ne saboda jin dadin Buhari ya haira. To kanan ne suka kama celebration suna jin dadi suna murna a duk wanda ya zo a shaha mai a shaha mishi bauta. Wani kuma a ce ya daga hannu ya ce sai ba sai ba sai ba. Wannan shi ne abin da ya faru har abin ya kai ga kasan halin matasa a Rufi. Yawanci wanda ba sa jin magana. So ba wai kabilan mu ne Hausawa kawai ba. Matasa nan ne abin ya faru har ta kai ga faɗa tsakanin su a ajiya 'yan sanda domin abin ya so su zama wasu. Zaman ba matsala a ajiya 'yan sanda da soja a kasu.
To ko wani kira sarki ki zai yi ga al'umma yankin arewacin Najeriya musamman matasa mazauna wannan anguwa.
Akwai kira da zan yi musamman abinda ake kira ga jama'a gaskiya duk inda babu zaman lafiya arziki ba ya sauka a wurin musamman ba mu Hausawa da muke da tasirin kamu shi ya kamata mu bi doka da oda mu rike mutuncin mu domin duk mutum da yake mutunci yake shine mutunci yake wato a gaban shi sannan kuma mu ɗan kasuwa ne ba a san ɗan kasuwa da ta'addanci ba ko da neman tashi hankali sai dai wanda ke da bata gaji zan zama gari banza. Amma duk mai neman su ne na jisle da taro kaga bai kamata a ce an same shi da tashi hankali ba. Sannan kuma wannan zaɓe da Allah ya ba Baba Buhari ci Ubangiji Allah ya tashi mini amfani duka Najeriya gaba ɗaya. Sannan mu kuma Ubangiji Allah ya samu shi biyayya.
Yanzu dai hankali ya kwanta a anguwar sa Alaba sakamakon wancan hatsaniya da ya faru. Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibril. To daga batun tsaro kuma bari mu leka batun siyasa inda za mu leka arewa maso gabas biyo bayan shan kayan da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adamawa. Yanzu haka jam'iyyar ta kafa wani kwamitin bincike don gano waɗanda ake zargi na da hannu a faduwarta. Ga rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP nema Atiku Abubakar ya lashe zaben shugaban kasa a jihar ta Adamawa. Jihar da ke da kusoshin jam'iyyar APC a Najeriya da suka haɗa gwamnan jihar da ministan babban birnin tarayya Abuja da ma sakataren gwamnatin tarayya Bulgidan Mustapha da kuma tsohon sakataren tarayyan Bidi Lawal. Kana kuma ga su Malam Nuhu Ribada da Jalal Buba Marwa da ma jakadan Najeriya kasar Mexico Aminu Iyawa da sauransu. To amma duk da haka jam'iyyar ta kasa kai labari. Yanzu haka tuni aka sama nuna yatsa da kuma zargin juna tsakanin kusoshin jam'iyyar ta APC da ke Abuja da kuma bangaren gwamnan jihar bisa zargin cin amanar jam'iyya. Batun da ko yasa jam'iyyar ta APC kafa wani kwamitin bincike. Ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adamawa. Ya kuma bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Ina son tabbatar maka jam'iyya ta yi mitin yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba cin suwa 'ya'yan jam'iyya da suka wa jam'iyya zagon kasa ga zaɓuɓɓukan da suka wuce saboda mu magance wannan damuwa da ke na cikin gida saboda ka duba mana zaɓuɓɓuka da ke gabanmu. So mu yi kwamiti za mu duba mu tabbatar da duk wanda muka same shi da laifi za mu ladabtar da shi saboda jam'iyya ta da ka'idodi kuma duk wanda aka same shi da laifi za a kira shi in aka amsa laifin da aka yi wanda idan jam'iyya ta tabbatar da cewa wannan laifin to za a hukunta shi ta yadda ya kamata a jam'iyyace. So ina son tabbatar maka muna iyakacin gurin mu ga cewa masu so su kawo mana rabo kawuna a jam'iyyar nan mu yi maganin shi kafin ma mu je zaɓe mai zuwa.
To sai dai ko su ma bangaren gwamnan jiha sun kira wani taron manema labarai domin mun san ta zargin cewa sun sha kulatin bangaro. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ce kokari wasu ke domin su shafa a gwamnan jihar kashin kaji.
Karya ne ba gaskiya ba ne. Shugabannin jam'iyyar APC na Adamawa kama daga gabna har mu da muka yi gwagwarmaya mun cancanci yabo saboda kasan wannan ita ce jiha ta dan takara na PDP Atiku Abubakar kuma ya dauki duk matakai da zai dauka ya tabbata cewa ya ci jihar sa ya kuma ci irin cin da Buhari ya a Katsina amma sai Allah da ikon sa muka dakatar da shi ya zamana kusan an yi kunnen doki
amma masu zargi suna zargin kan cewa hatta akwai shugabannin da kamar yadda alƙaluma ne kuma takardun zaɓe ne kan cewa hatta shi kansa shugaban jam'iyya na APC Adama bai ji kada ƙuri'ar sa ba
wallahi ya kada ƙuri'ar sa wasu sun ce bai kada ƙuri'a ba suka ce a'a ya kada ƙuri'a amma da ya kada ƙuri'a kuma sai ya kama hanya ya tafi sa bai ya kasa ya tsare ba wasu kuma suka ce a'a bai gaya wa mutane su yi ba duk wannan ana magana ne shashi fadi ne a shugaban jam'iyya
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da ko jam'iyyar ta APC za ta kai bantanta a zaben gwamnati da ke tafi ko kuma a'a Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz to daga arewa barin mu leka kudu inda wasu mazauna yankin suka bayyana yadda suka ji da samun nasarar zaben shugaba Buhari a karo na biyu ga Lamida Abubakar Sakkwata da cikakken rahoton
I did not vote, so I don't know the outcome. Second, me, I did not believe in Nigeria because Nigeria, there is nothing that is working.
Wannan wani dan rajin biyafara ne mai suna Mr. John ke cewar ban yi zabe ba don haka ban san waye ya ci zabe ba na biyu kuma ban yadda da tarayyar Nigeria ba a matsayin ta na kasa daya dunkulalliya saboda gaskiya ban ga abin da yake aiki ba a Nigeria kuma babban al'amari shine katutun talauci a tsakanin yan Nigeria yayi muni matuƙa
The rate of the poverty in the life of masses is alarming.
Shi kuwa wannan yace.
The vote of the people is not counting. That's just number one issue. I don't think the way they are running the election is a better way. Because if it should be, I think PDP should be on top.
Yana cewa ne sunana Chimeze yace mu mun san ba a kirga kuru'u idan aka zo zabe a Nigeria. Kuma gaskiya ban gamsu da yadda zabe ya gudana ba domin da ana kirga kuru'u to da jam'iyyar mu ta PDP ta lashe zabe amma dai bisa sakamakon da ya fito ni bana cike da wani farin ciki
but what we are seeing and based on the result we had for me I'm not happy
shi kuwa wannan dake da suna Martins yace
the election is not kill and die election is peace Buhari is a man that is in the seat and everybody knows it's not easy to just remove a person that's in the seat
yana cewa ne siyasa ba kashe-kashe bace siyasa zaman lafiya ce kuma ba sauki bane kawar da wanda ke kan gadon mulki don haka in an yi zabe kamata yayi kowa ya rungumi kaddara amma ko kadan yadda muke daukar makamai muna kashe junan mu ko kadan ba haka ne siyasa ba
if they win you take it like that if you win today you take it like that that's about politics politics not us to kill ourselves by carrying guns arms like this
wannan kuwa dake da suna Madam Blessing Gadon tace
I feel bad Everything about me bad. I don't like it. We are suffering.
Tana cewa ne ko kadan ban ji dadi ba duk da wani abu da ya shafi wannan zabe da ya gudana tare da sakamakon sa. Gaskiya bai mani dadi ba don wahalar da muke sha ba karama bace. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a Washington na cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Ku da ba tambaya ni ke da. Ku da ba tambaya ni ke da.
Ni na hira da wannan tambayar nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan wai ce to mu kan shi kan tunda ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kake goyon baya a bar talla
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da wakilan kungiyar mu yatta Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'ar da Fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna badala. A yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya ɗauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan. Yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar Miyatta Allah, da kuma Muhammadu Rabi'u, memba a ƙungiyar. Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Ni na hira da wannan tambaye, nace matarka tana zuwa talla, yayanka suna zuwa talla, yan wace to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba. Nace me yasa kake goyon baya a bar talla? Saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan, na hada ta da gwamnati, hada matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai, a hada su da local government, a hada su da state, har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government, suna nan a state, suna nan a gwamnatin tarayya. Saboda haka hanyoyin da duk za a bi a tallafawa matan nan, ba wai su daga badaya ka cokan su dogara akan maganan tallan nono ba, ba a hana maka tallan nono ba, amma talla iri iri ne. Ai muna gani yadda ake tallace tallace, akwai masu sadda a tamfa, akwai masu sadda motoci, akwai masu sadda tires, akwai masu sadda gilashi, akwai masu sadda sabulu, akwai masu sadda kusan komai ma. Sannan kuma matan nan dole zamu yi kokari a taimaka, a hada su da matan gwamnati da local government, a koya masu wasu sana'o'i. Shin sadda nono kadai shine sana'a? Dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullun sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba. Ai an shayi wayannan bayanai.
Malam Muhammadu Rabi'u, ka ci bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan Fulani nan. Kana ganin Fulani da ke karkara can daji-daji sun san ana wani tallafi, ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurinsu?
To insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin Fulani. To ina son su yi aiki na tsakaninsu da Allah. Ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu ɗaya wanda yake da ƴan uwa da suke cikin wannan hadari. Amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su. Haƙƙin laluran su koda ina ne talakan yake, haƙƙin su ne su bi su, su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa musu, sun yi duk abin da ya kamata su yi, su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallalin da kuma alkhairin da hana tallan zai haifa musu.
To amma yana batun su kafa kungiyoyi, yanzu ya za a yi matan Fulani su tsara yadda za su kafa kungiyoyi, koko meye tunanin ka kai akan wannan?
Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin Fulani, ko ba Fulani ne? Saboda haka haƙƙinsa ne, zan fara da shi, haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara, ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai bi ya fita ba. Haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman ƙwaƙwalwar mutum, ka san irin abin da za ka karanta da shi, misali masu karantarwa. Saboda haka sun san matakan da za su bi, su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi, su ga cewa saƙon ya isa zuwa ga su Fulani da suke karkara.
Malam Muhammadu Rabi'u, a matsayinka na Fulani, da aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka?
Eh gaskiya wannan ba karamin abin bakin ciki bane. Eh hatta wanda suke wa Fulani ba, lalle duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi, koda ba danginka bane, ya kamata ka tausaya, saboda kana rayuwa baka san abin da Allah zai jarabce ka da shi a rayuwa ba. Saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba Fulani da mugun abin da yake, wanda yake yana da asali na tarihi ba Fulani. Tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau, a ce an samu da ci wannan, to gaskiya na yi bakin ciki kwarai da gaske.
Na'am.
Yana kuma addu'a Allah ya kawo hanyar da za a bi a fita.
Na'am. Yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da za ka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala?
Eh insha Allah ta'ala, ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni, zan yi addu'a. Zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su yi abin da tsakaninsu da Allah, kuma su yi yanda ya kamata su yi.
Amma kai malami na, ya baka tara su kai wa'azi wani wurare haka?
A'a, ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi ba, amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda naga cewa zan bada gudunmuwa, insha Allah zan bada.
Na'am.
Eh masha Allah.
Na'am. Alhaji Abubakar, idan muka dawo bangaren ka, akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurbacewa tarbiya na iyali haka. Sai ka ga Bafulatani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu, ya ba su kusan wata da watanni bai dawo wurinsu ba. Ya kuke kallon wannan matsalar? Tana da girma kuku, mene ne tunaninku?
Wallahi babbar matsala ce, kuma ka san da zarar mutum aka ce al'ada, mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara, baya son canji. To shi yasa ko yanzu ana maganan canji, ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan. Wannan babbar matsala ce, kuma gaskiya ne cewa wasu matan da mazajen su ke barin su da sunan cewa za su je cirani, to gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai bane mazan suke yi, saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba, kai kadai aka haifa a gidanku ba, sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka. Duk wannan rashin sani addini ne fa. Idan mutum ya san haƙƙin shi da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi, a matsayin shi na kuma magidanci, wallahi ba yadda zai ka bar matarka wata biyu, wata uku, wata hudu, wata shida, wakai kana can kana nema, to me kake nema? Abin da kake nema a can ka bar shi anan, saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka, wallahi tana da laifi, amma kai ma kana da kamusho. Amma mace da take da lafiyanta ba abin, ba ta da wata matsala, ba ta da wani abu, ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi, ka je ka zauna ka bar ta wata uku, wata hudu, to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatar a dan sa mishi grease.
Gaskiya ne. To Malam Ahmad Rabu, kai a bangaren ka daga karshe mene ne babban sakonka akan wannan al'amari ga jama'a?
To alhamdulillah, babban sakona ma al'umman Fulani gaba daya, ina jawo hankalin su akan lalle ne mazan mu da matan mu ga cewa mun ba shugabannin mu goyon baya 100%. Duk wata gudunmuwa da ga cewa zaka iya ka bada akan ganin cewa an ci nasara akan wannan al'amari, kai saboda Allah kuma Allah zai biya ka insha Allah ta'ala.
Alhaji Abubakar Sadiq, rufe mana menene babban sakonka ga jama'a?
Babban sakona shine wannan, a dauki wannan a matsayin hanya ce ta tsaftace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu. Kada ka dauka wannan ba kungiya ta bace ta kawo wannan. Wannan muna yi ne don al'ummar Fulani, don Fulfulde, muna yi don kabilar Fulani su gyaru su zama mutanen kirki wanda za a iya alfahari da su a ko ina a ko ina. Saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata ayi gyara. Kada ka dauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana. Misali ko da kan bada misali, ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar siyasa, ai ba jam'iyyar ta bace ta ka, amma idan alheri ne fa, in alheri ne ka goyi baya ayi, kana da shawara ka bada shawara yadda za a yi gyara. Ai kungiyar me yace Allah ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane, a'a an kawo ne saboda a haska. Saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu, mu ma mu ci gaba, kuma mu yi kokarin cewa ƴaƴan mu dinnan fa su yi karatu. Duk rashin ilimi ne fa, idan aka yi ilimi wallahi wayannan ba sai an kira ka an ce ka daina ba, da kanka zaka tsaftace sana'arka ka bi abin da ya dace kai. Fulbe min dai iminodda on putting poten ko e ku gatten fu gadden hakkune meden to en jaw en biya huuna dun ko wadda na minan wadda kuma na kungi a ne wadda dun wada ga dun mutuna dina meden dun wada ga dun mutuna al'ada meden dun fulbe ene fulbe en anni en godi martaba en godi daraja i duniya na kawai ina Nigeria ene fulbe iri ko fulbe meden rewbe meden wada ka en andi ene ma wadda ko hani gadden en andi kam majum e ko la fulbe mun an abin da matan mu ke katawa yanzu poten ko e huuna dun kawren gadden
dan Allah mu hada hannu wajen yaki da waɗannan halaye da mimu maido da martabarmu da kuma ci gaban kasar mu.
Nan kuma zamu da sa'aya a wannan batu, sai dai a makon da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulata na ta takakkiya daga Kafancan zuwa ofishin mu dake Abuja tace tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samun ta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq, sakataren watsa labarai na kungiyar Miyati Allah na ƙasa, da kuma Muhammad Rabi'u, memba a kungiyar. Muna kuma godiya ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafin mu na internet voahausa.com. za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman Facebook. Da alheri.
Kai mata su ne duniya. To a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya ganga da tutocin Amurka da Koriya ta Arewa, ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawarsu, yana mai ƙaryata in cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka dade tare Michael Cohen ya shaida ma kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka je Laraba cewa Trump a tabakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mai yaudari kuma macuci.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulaiman Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.